إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة
جماعة السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri da ya kunshi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi masa laƙabi da tarihin annabi zababbe idan masu sauraro na gaida mu wannan shiri na zuwa muku ne a kowace ranar asabar da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare yanzu kuma wani ci gaba ya sa an fada dashi inda za a rika maimaita wanda kuka saurara ranar asabar din za a dinga maimaita shi ranar lahadi da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare haka zalika din ranar litinin zamu rika kawo muku wannan shiri na tsawon rabin sa'a wato mintoci 30 kenan din ranar litinin zai rika zuwa muku da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na dare zalika za a maimaita shi da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na daren kashegari 30 kenan haka zalika zamu rika kawo muku wani sabon shirin na tsawon mintoci 30 ranar alhamis da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na dare shima a maimaita shi ranar juma'a da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na dare Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shike gabatar da wannan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasa yake daukar nauyin kawo muku akramukallahu a madadin masu sauraro muna yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
karimun kasahab ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bi lawhin aw dawati
idan masu sauraro na biye da mu a shirin mu da ya gabata an ji malam ya dauko bayani akan kashe-kashen larabawa inda malam yayi bayanin kaso guda biyu yanzu kuma malam zai shiga bayanin kashi na uku na larabawa akramukallah
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin bayani ya gabata mun yi bayani akan cewa malam yace larabawa sun kasu kashi uku akwai waɗanda ake kira al-arabul ba'idatu wato larabawan da cancan sannan na biyu al-arabu al-aribatu wato larabawan asali sai al-arabu al-musta'aribatu wato larabawan da suka zama larabawa suna da wani yare da can amma larabci ya cinye wannan yaren nasu suka zama ba a san su da wani yare ba sai larabci wanda shine mafi yawan larabawan Afirka ko ko mutum baban sa ya zama balarabi amma baba sa ba balarabiya ba ko baba sa balarabiya baban sa ba balarabi ba ta yadda dai akwai wani cudanya ta wani al'adu ko ta wani yare wanda ya hadu da larabcin to wannan duk ana kiran su al-arabu al-musta'ariba wannan zamu tashi inda malam yace wa ammal arabul musta'aribatu su kwa larabawan da sun koyi larabci ne suka zama larabawa fa asalu jaddihimul a'la huwa sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam yace asalin kakansu su larabawan da suka koyi larabci shine sayyidina ibrahim wato annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam wanda shi min biladil iraqi shi asali ya fito ne daga kasar iraqi Annabi Ibrahim malaman tarihi bayan sun yi bincike mai zurfi sun tabbatar asalin kasar su shine kasar Iraq anan akai Annabi Ibrahim min madinatin yuqalu laha Ura asali ya fito daga wani gari wanda ake kiransa Ura nan kusa da birnin Kufa ala shati'il gharbi min nahril Furat wato a bisa tsallaken kogin Furat ta bangaren yamma wato garinsa Annabi Ibrahim yana nan a kasar Iraki yanzu haka yana tsallaken yamma daga kogin Furat akwai babban kogi a kasar Iraki da ake kiransa Furat to in ka zo ta tsallaken sa na yamma to nan ne aka haifi Annabi Ibrahim anan aka yi tarihin sa ko ya san Annabi Ibrahim shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kama sunansa a cikin Al-Qur'ani sau 69 kuma tun daga kan Annabi Ibrahim har ya zuwa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan da Allah ya aiko su ne daga zuriyar Annabi Ibrahim yace wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kazalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullun faddalna 'alal 'alamin Annabi Ibrahim daga cikin zuriyar sa ne ake samun annabi dan annabi annabi ya haifa annabi wanda alqur'ani ya gaya mana irin waɗannan sun kai guda shida annabi ibrahim baban annabi isma'ila daka annabi isma'ila annabi ne baban sa annabi ibrahim annabi ne annabi ishaqa annabin allah ne gashi kuma mahaifin sa annabi ibrahim shima annabin allah ne annabi yaquba annabin allah ne shima mahaifin sa annabi ishaqa annabin allah ne annabi dauda annabin allah ne dan sa annabi suleiman annabin allah ne zakariya annabin allah ne dan sa yahaya annabin allah ne wannan sune annabawa ƴaƴan annabawa akwai kuma wanda annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi tattaba kunnan annabi wato annabi yusuf annabin allah ne baban sa annabi yaqub annabin allah ne kakansa annabi ishaq annabin allah ne baban kakansa wato tattaba kunnansa annabi ibrahim annabin allah ne daka daga kan annabi ibrahim ne aka fara samun irin wannan daraja da girma da Allah ya masa bil qurbi min al kufati mala yace wannan gari yana kusa da birnin kufa yanzu da za a bincika za a samu wannan gari da aka yi annabi ibrahim yana nan kusa da birnin kufa a cikin kasar iraki wa kad ja'atul hufarayat mala yace tona tonan da aka yi na kasa akwai malaman da suke geologist waɗanda suke duba abubuwa waɗanda suka shafi yanayin duwatsu na ƙasa da kuma malamai da suka ƙware wajen bincike na tarihi wanda suke bin kwakwafi su tone guri su ga menene asalin abin da ya faru a gurin to waɗannan masu bincike da bin diddigin ƙasa sun gano cewa an sami wani dalili da ke nuna cewa a wannan yanki ne aka yi Annabi Ibrahim wattan kibat da malaman da suke tankade da rairaye wanda zaka gansu suna duba guri a dinga neman wasu ƴan cokula ko wasu ƴan butoci ko wasu ƴan kaskwaye kaga har suna amfani da brush wajen goggoge su domin su dauko su su mai da su gidan tarihi bi tafasila wasi'atin an hazihi almadina da bayani daki daki da bincike na kokkofi mai fadi dan gane ga wannan gari na ura wanda shine asalin garin da aka yi Annabi Ibrahim kamar da waɗannan malamai suka tabbatar wa an usrati ibrahima kuma sun yi bincike akan su wane ne asalin zuriya da dangi na Annabi Ibrahim wa anil ahwali diniya wal ijtima'iyya fi tilkal bilad kuma sun yi bincike akan yanayi na addini da kuma yanayi na zamantakewa dan gane ga wannan gari da Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallama ya fito
wa irduka irduna wa ru'aka fina bi manzilati shahadati was salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al'adati
wato abinda malai yake cewa anan gurin dalili na bincike ya tabbatar cewa an yi Annabi Ibrahim ne a kasar Iraki kuma a wannan gari da ake kira Ura wannan dalili an tabbatar da shi ta hanya guda biyu na farko ta hanyar malaman tarihi na biyu ta hanyar malamai masu bincike akan yanayin ƙasa da kuma irin abubuwan da ake iya tonowa da suke nuna dan adam ya taba zama a wannan guri kuma ga ma irin abubuwa da aka tarar irin kayayyakin da ya bari nasa wanda ƙasa ta binne saboda dadewar shekaru amma aka zo aka tono aka tabbatar abin ya faru haka wa ma'lumun anna ibrahima alayhi salam hajara minha ila harana aw harrana mala yace sananne ne cewa annabi ibrahim yayi hijira daga wannan yanki na ura musamman a lokacin da aka yunkurin kona shi sarkin wannan lokaci wanda malaman tarihi suke kira muna sunan sa lamarus shine yayi yunkurin kona Annabi Ibrahim, yasa aka yi itace da niyan za a kona Annabi Ibrahim. Bayan sun nemi Annabi Ibrahim ya zama ɗaya daga cikin masu bautawa gumaka, Annabi Ibrahim yake amincewa. Bayan sun tafi wani guri da niyan bauta, yazo ya dauko gatari ya sassara waɗannan gumaka nasu, sai ya rataya wa babban gunkin gatarin a wuyansa. Da suka zo suka ce, man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin, suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani matashi yana ambaton gumakan nan namu, sunan sa ma Ibrahim. Fa atubihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun, ku zo da shi akan idan mutane ko sa zama shaida akan cewa wane ne ya mana wannan tabargaza ya kakkarya mana gumaka. Da aka zo da Annabi Ibrahim suka ce, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, yanzu kai ne ka zo ka kakkarya mana gumakan mu ya kai Ibrahim. Qala sai ta, bal fa'alahu kabiruhum hadha, ba ni bane wannan babban nasu ne ya kakkarya su, saboda baya so ai masa kishiya shi yasa ya kakkarya su. Fas'aluhum in kanu yantiquna, amma ku tambaye su idan suna magana, to sa muku bayanin cewa ga wanda ya kakkarya su. Sai kowa ya sunkuyi da kai, sai suka ce masa, laqad alimta ma haula yantiquna, ai ka san waɗannan ba sa magana. Dan Ibrahim sai ya samu kofa yake cewa, ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun, yace yanzu to kwa dinga bautawa abinda ba zai amfane ku ba idan kun bauta masa, ba kuma zai cuce ku ba idan kun masa tawaye. Tir da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba, shin ba za ku zama masu hankali ba? Sai kawai suka ce, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, to ku kona shi mana ku taimaka wa gumakanku in kun kasance ku masu aikatawa ne. Shine aka hada wuta, wuta ta hadu, aka dauko Annabi Ibrahim da niyan a kona shi, aka yi majaujawa aka cilla shi, kamar yadda yazo a hadisin Bukhari daga Abdullah dan Abbas. Sai Annabi Ibrahim yace, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sai Allah yace, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya ke wuta ki kasance mai sanyi kuma sanyin mai aminci a bisa Annabi Ibrahim. Da haka aka cilla Annabi Ibrahim wuta, wuta bata kona Annabi Ibrahim ba. Allah subhanahu wataala ya bata umarni katta kona Annabi Ibrahim, ta zama mai sanyi kuma sanyin ba mai cutarwa ba ga Annabi Ibrahim. To wannan duk ya faru ne kamar da waɗannan malamai binciken su ya tabbatar musu cewa a wannan yanki ne na Iraki akai wannan. Sannan shi dai wannan sarki da suka tattauna da Annabi Ibrahim akan cewa Annabi Ibrahim yazo ya same shi, ya ce, rabbi allazi yuhyi wa yumit, shi sai ya ce, ana uhyi wa umitu. Annabi Ibrahim ya ce masa, Allah mahalicci na shine mai kashewa shine mai rayawa, sai ya ce, ni ma ina kashewa ina rayawa. Sai malamai suka ce, wai sai yasa aka kamo ɗan kurkuku guda biyu, ɗaya ya cancanci a kashe shi sai ya sake shi, ɗaya ko bai cancanci a kashe shi ba sai ya kashe shi. Sai ce, kaga na raya wannan na kashe wannan. Sai Annabi Ibrahim ya ga wawa ne ba zai gane wancan misalin ba, sai zo masa da misali na biyu, yake cewa Allah subhanahu wataala yana zuwa da rana ta gabas, ka zo da taka ta yamma. To anan ne fa sai aka kure kafirin, shi ba zai iya yin wannan ba a fili jama'a su gani. To anan ne dai kuma aka yi wannan kisa ta Annabi Ibrahim, inda yazo ya samu masu bautan rana da masu bautan taurari, ya tattauna da su tattaunawa mai tsawaci ta zo a cikin suratul an'am, wanda in mun zo can gaba cikakken tarihin Annabi Ibrahim za mu bayani akan yadda waɗannan abubuwa suka faru. Amma yanzu malam yana so ya nuna mana asalin kakan Larabawa al-Musta'ariba shine Annabi Ibrahim, wanda kuma ta zuriyarsa ne Annabi Isma'ilu ya fito, kuma Annabi Isma'ilu shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kenan Annabi Ibrahim shine baban dukkan annabawan da suka zo a bayansa. Daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim annabawa guda biyu ne, akwai Annabi Ishaqa, akwai Annabi Isma'ilu. Ta hanyar Annabi Ishaqa, Annabi Yaqub da Annabi Yusuf da sauran annabawan Banu Isra'ila suka fito. Sannan ta hanyar Annabi Isma'il, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito. Wanda dama Al-Qur'ani ya tabbatar mana Isra'ila yana nufin Annabi Yaqub. Ice kullu ta'ami kana hillal libani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. Dukkan abinci halal ne ga banu Isra'ila. Sai abin da shi Isra'ilu ya haramta wa kansa shine Annabi Yaqub, wanda shine ake kiran ƴaƴansa banu Isra'ila. Wato in an ce banu Isra'ila ana nufin zuriyar Annabi Yaqub. In an ce banu Isma'il ana nufin zuriyar Annabi Isma'ila, wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito ta cikin su. Wa minha ila Falastin. Daga nan ne kuma Annabi Ibrahim ya yi hijira zuwa ƙasar Falastin, bayan ya baro yankin su, wancan yanki na Iraki, wato yazo ƙasar Siriya. Tunda yanzu Harana ko Harrana tana cikin ƙasar Siriya, daga nan kuma ya tafi zuwa Falastin. Fattakhazaha qa'idatan li da'awatihi. Annabi Ibrahim ya mayar da ƙasar Falastin ta zama nan ce headquarter ta wa'azinsa da karantawarsa da faɗakarwarsa da kiransa zuwa ga Allah. Wa kanat lahu jawlatun fi arja'iha. Annabi Ibrahim ya kasance a gare shi ya ta kewayawa a cikin wannan yankuna na wannan ƙasashe, yana wa'azi, yana karantawa, yana faɗakarwa, yana jan hankali, yana kira zuwa ga Allah a yanki da sansani, wato ne zama shine sansani da kuma headquarter ta wa'azinsa da karantawa, ya dinga kai komo da yawo a cikin wannan yanki yana faɗakar da jama'a. Wa arja'i ghairiha min albiladi. Da kuma sassan wasu garuruwan da suke kewaye da Falastin din na garuruwa, Annabi Ibrahim yana fita yana wa'azi, yana faɗakar da jama'a, yana kiran su akan su bautawa Allah. Wato wani yanayi da Annabi Ibrahim ya samu kansa a ciki shine shi kadai ne a wannan yankin musulmi, shi kadai ne kuma mai wa'azi, kuma gashi garin su ba wanda yayi imani da shi ko mutum daya, daga matarsa sai dan uwansa Annabi Lot. Shine Allah yake gaya mana fa amana lahu Lot, Annabi Lot yayi imani da shi. Kenan mutum bi ne, amma duk sauran mutane a lokacin ba su yi imani da shi ba. Wa kanat min ahsanin nisa'i. Ita wannan mata ta Annabi Ibrahim, wato Sara, tana cikin mafi kyawun mata a duniya. Wanda dama kyawun mace abu biyu ne, kyawun sifa da kyawun hali. Kuma ma malamai sun fi rinja yadda kyawun hali akan kyawun sifa. Domin idan mace ta zamo tana da kyawun hali ba ta da kyawun sifa, to sai kaga duk da haka jama'a suna santa. Amma idan mace tana da kyawun sifa amma ba ta da kyawun hali, to sai kaga duk da kennan nata amma jama'a suna kinta. Da haka kenan cewan wa kanat min ahsanin nisa, mata Annabi Ibrahim tana cikin kyawawan mata, sai mu ce kyan hali da kyan sifa. Fa arada zalikal jabbaru an yakida biha. Wato da Annabi Ibrahim yayyo hijira daga ƙasar Falastin, tunda shi yawo yake yana wa'azi, mun ce asalinsa Iraki, daga nan ya koma Siriya, daga nan ya koma Falastin, ya mai da Falastin ita ce nan headquarters sa, kuma nan ne sansaninsa na wa'azi da karantarwa. To daga nan ne yayi hijira ya tafi zuwa ƙasar Masar. To akwai wani sarki a ƙasar Masar din, wanda shi idan ka zo da mace, idan matakka ce sai ya kwace dan a nuna maka fin ƙarfi, amma in kace ƴar uwarka ce sai ya kyale maka ita. To da Annabi Ibrahim zai shiga wannan gari, sai aka gaya masa tunda an ganka da mace kyakkyawa, shi kuma wannan sarkin gari kwacewa mutum mace yake yi, to idan kana son ku zauna lafiya da shi, in ya tambaye ka wannan mata yaya kuke da ita, to ka ce masa ƴar uwarka ce. To shine Annabi Ibrahim ya zo ya samu matarsa Saratu, ya ce mata za mu shiga wannan gari, amma na samu labari sarkin wannan gari yana kwacewa mutum mata, amma idan ka ce ƴar uwarka ce sai ya ban maka ita. To shine idan ya tambaye ki, ki ce ke ƴar uwata ce, domin ba wani musulmi a faɗin duniyar nan daga ni sai ke. Ina nufin ƴan uwantaka kenan ta addinin musulunci, ba ƴan uwantaka ta jini ba. Shine malai ce fa arada zalikal jabbaru an yaki da biha. Sai wannan sarki mai tsaurin kai mai zalunci ya so ya kullawa mata Annabi Ibrahim makirci, walakin Saratu da atillah ta'ala alaihi. Sai Saratu ta roki Allah ya mayar da kaidin wannan mutum gabarinta. Bayan an kai ta masaukinta, an kai Annabi Ibrahim masaukinsa, sai wannan sarki ya shiga masaukin ita Saratu. Da ta ji motsin tahowarsa, sai ta daga hannu ta ce, ya Allah, idan ka san nayi imani da kai, nayi imani da manzanka, kuma ban yi hijira na kaurace wa iyalaina ba sai dan neman yardarka, Allah kada ka bawa wannan kafiri nasara a kaina, Allah kada ka ba wannan kafiri dama a kaina. Zaka da ya shigo inda take, sai kai hannu zai taba ta, sai hannun nasa ya makale ya kasa zuwa jikinta, ya sake mika hannu, hannun ya makale, da ya dawo da hannun inda yake kuma sai ya koma inda yake. Kenan Allah ya bata tsari, ya bata kariya, ya amsa roƙonta, ya kuma karbi tawassalin da ta yi zuwa gare shi. To sai wannan sarki ya je ya samu Annabi Ibrahim yake cewa, wannan ya kuke da ita? Sai ta yar uwa ta ce, sai ce, wannan ba mutum bace, aljana ce, aljana kuka kawo mu. Faraddallahu kaidahu fi nahrihi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da kaidin wannan sarki a wuyansa, wato bukatarsa bata biya ba, bai samu nasara akan mata Annabi Ibrahim ba, ta yi addu'a, ta yi tawassali, Allah ya tsare ta.
Allahu shannaka fil baraya wa tilka al yawma ajla al mu'jizati wa lam tantiq 'anil ahwa'i yawman wa ruhu al quds minka 'ala silati bu'itha ila al malabirran wa nu'ama wa rahma ya nabiy al marhamati.
Wa arafa al zalimu, sai shi wannan azzalumin sarki ya san, anna sarata imra'atun salihatun, ya san cewa ita wannan mata, wato Saratu mata Annabi Ibrahim, mata ce ta kwarai, zatu martabatin aliyatin inda Allah, ma'abociyar wata daraja ce madaukakiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, tunda har ya iya kare ta gabarin ma hannun wani ya taba ta ba mijinta ba. Fa akhadamaha Hajara, to sai ya bata mai hidima ita ce Hajara. Ita Hajara asali an yi maganganu uku akan cewa ita Hajaran nan da wannan sarki ya tsorata da Sara, har yi mata kyauta da ita wannan Hajara. To ita Hajaran nan meye asalinta ne? To shine malaman tarihi suka yi maganganu guda uku akan asalin ita Sara. To sai mu tsaya a nan gurin, a shirinmu na gaba za mu ji wacece ita Hajaran nan da maganganun da malamai suka yi guda uku akan ta, wanda ita ce shi wannan sarki da ya firgita ya razana ya tsorata hanta cikinsa ta kada, ya dauko ya dankawa mata Annabi Ibrahim Saratu cewa ga baiwa ta dinga miki hidima. To baiwa ce ko ba baiwa bace? Yassa ce ko baiwa ce? Ko me ya faru? A biyo mu a cikin shirinmu na gaba, za a ji maganganun malamai akan wacece Hajara wacce aka ba da ita taiwa Saratu hidima.
فلالت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة.
أنا زام سيأتي ونشري نامو, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعن السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة.
مريد ما سورة روحك جي أنا زام داكتا cikin wannan shiri na tarihin Annabi zababbe na wannan lokaci. Kuma kamar yadda muka sheda muku, in Allah ya so, wannan shiri zai dinga zuwa muku a dukkan ranar Asabar da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare, a maimaita shi ranar Lahadi da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan ranar Litinin za ku rika jin wannan shiri na tsawon rabin sa'a da misalin karfe 9 zuwa karfe 9 da rabi na daren Litinin din kenan. A sake maimaita shi a ranar Talata da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na dare. Kana ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare, shi ma mu kawo muku wani shirin na tsawon rabin sa'a wanda za a maimaita shi ranar Juma'a da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi na dare. A madadin sashen addinin Musulunci na wannan gidan rediyo da kuma shugaban sashen kasuwanci na gidan rediyon Murtala Muhammad da sauran abokan aikin da suka hidimta domin samun nasarar shirin, da kuma Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai wanda ke daukar nauyin kawo muku shi wanda muke addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi amin summa amin. Sunana Habib Ja'far Madobi nake sallama da ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Anta qadasatun imma tuhillat fadaka al-maut min qabl al-mamat walau jahada al-bariyyah minka qawlan lakubbu fi al-jahim ma'a al-usat wa 'irduka 'irduna wa ra'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'at manazilan wa شرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عاجل من طريق بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات
حكيم جامل يسرى شفيق فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة
وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات.